Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol, sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 14 ga watan Disamba shekara 2018. Sunana Nasir Fil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdu da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Majalisar Dattijan Amurka ta dauki wani matakin tsautawa na tarihi kan kasar Saudiya da dadda abokiyar kawancin Amurka ta wajen amincewa da kudirin da zai kawo ƙarshen goyen bayan da Amurka ke ba masarautar a fannin ayyukan soji. Mai ba da shawarwari kan harkokin tsaron Amurka ya bayyana sabbin tsare-tsaren da Amurka ya ce za ta ba da fifiko a dangantakarta da ƙasashen Afirka. Kana yan sandan kasar Faransa sun harbe suka kuma kashe dan bindigan nan da ake kyautar zata shine ya kai hari ya kashe mutane uku ranar Talata da yamma a wata kasuwar sayar da kayan Kirsimeti.
To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa jami'an tsaro a jihar Niger sun samu nasarar kama bindigogi 44 harsasai masu yawa.
Allah ya ba mu sa'a mun kama wata stalet wadda aka yi lodin buhun gida. To idan ka gani kan zaka ce gida ne, to amma ana bude wayannan buhun gida sai muka cimma bindigogi sun gulbaro sabbi cikin lodin su.
Haka kuma za a ji cewa kwamitin da ke kula da harkokin kasashen waje a Majalisar Dokokin Amurka yayi wani zama kan zaben Najeriya.
Ambato rikice-rikicen da suka hada da na Boko Haram da na makiyaya da manoma da na ƴan Shi'a da kuma rikicin ƴan awaren Biafra a matsayin wasu al'amuran tsaro da yake gwamnati ta gaza daukan matakan magance su.
To sai a biyo mu cikin shirin domin cikakkuwar rahotannin, sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta kawo mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Jiya Alhamis, Majalisar Dattijan Amurka ta ɗauki wani matakin tsautawa na tarihi kan ƙasar Saudiya da dadda abokiyar ƙawancen Amurka ta wajen amincewa da ƙudurin da zai kawo ƙarshen goyon bayan da Amurka ke ba masarautar a matakan sojin da Saudiya ta ɗauka kan yakin basasa da ake yi a Yemen, ta kuma kushe daga kausar lafazi kisan ɗan jaridar ƙasar Saudiya da aka yi. Bayan shafa sa'o'i ana tafka zazzafar muhawara, majalisar da jam'iyyar Republican ke jagoranta ta kada kuri'a, inda 'yan majalisa 56 suka goyi baya 41 kuma suka nuna rashin amincewa da daftarin na farko. Daga baya kuma majalisar ta amince da daftari na biyu. Majalisar ta ɗauki wannan matakin sabanin matsayin gwamnatin Trump da take gudun raunana dangantaka tsakanin Washington da kuma Riyadh. 'Yan jam'iyyar Republican 7 sun shiga sahun 'yan Democrat da baki ɗayansu suka goyi bayan ƙudurin da ya shafi Yemen, wanda ya ce hakkin majalisa ne ta ayyana yaƙi da kuma amincewa da ci gaba da gudanar da aikin sojin Amurka na lokaci mai tsawo. Yayin da ƙudurorin da majalisar dattijan ta amince da su za su aika saƙo ƙararraga Saudiya na ɓacin ransu, kawo yanzu zai kasance na baka kawai. Ƙuduri na biyu da majalisar dattijan ta amince da shi ya dora wa Yarima Muhammad bin Salman alhakin mutuwar Kashoji da kuma goyon bayan tattaunawar wanzar da zaman lafiya a Yemen. Mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro na ƙasar Amurka John Bolton ya bayyana sabbin tsare-tsaren Amurka a Afirka, ya kuma ce za a ba da fifiko kan biyan muradun Amurka da abubuwan da ta sa gaba a dukkan hulɗar Amurka a nahiyar. Bolton ya zayyana dabarun ne a jawabinsa wajen taron wata cibiyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya mai hankulan tsare-tsaren gwamnati da ake kira da Heritage Foundation. Ya ce tilas ne harkokin cinikayya da kasuwanci su amfani Amurka da kuma Afirka baki ɗaya.
We will ensure that U.S. taxpayer dollars for aid are used efficiently and effectively.
Sai domin kuma tabbatar kuɗin harajin Amurka wanda ake badawa tallafi ana amfani da shi ne yadda ya kamata. Amurka ba za ta ci gaba da bada tallafi barkatai a kasashen duniya ba, ba tare da cikakken tsari ko kuma zabar mafiya fifiko ba. Ba kuma za mu ci gaba da goyon bayan ayyukan kiyaye zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da ba su da tsari ko kuma nasara ko bin diddigin ayyukan ba. Bolton ya caccaki China a jawabin nasa, wadda ta zuba jarin biliyoyin dala a Afirka na tsawon shekaru da dama, galibi kan gudanar da manyan ayyuka. Ya ce China tana tilasta kasashen miƙa wuya ta wajen basu-basussuka masu tsoka ko kuma abin da ya kira cin hanci. Bolton ya ce akasin haka, Amurka za ta ci gaba da neman kulla hulɗar kasuwanci da mutunta juna da kasashen Afirka da za su taimaka wajen samar da ayyukan yi a Amurka da kuma faɗaɗa kasuwannin Amurka kasashen duniya, yayin da kuma za ta ci gaba da goyon bayan bunƙasa nahiyar Afirka. 'Yan sandan ƙasar Faransa sun harbe suka kuma kashe ɗan bindigan da ake kyautata zaton shi ne ya kai hari ya kashe mutane uku ranar Talata da yamma a wata kasuwar sayar da kayan Kirsimeti da ke birnin Strasbourg, bisa ga rahotannin waɗansu kafofin watsa labarai. Sama da jami'ai 700 suka riƙa farautar Sherif Sheketa tun lokacin da ya kai harin da ya kuma jiwa mutane 13 rauni. Ɗaruruwan jami'an 'yan sanda sun killace wani wuri a yankin Newdorf da ba shi da nisa da inda ɗan bindigar ya yi musayar wuta da 'yan sandan. Hukumomi sun ce Sheketa, ɗan shekaru 29, yana jerin waɗanda ake matuƙar sawa ido sabili da tsatsauran ra'ayin addini. Ba kuma san dalilin da shi ɗan bindigan ya kai wannan hari ba. Akwai wani saƙo da ta hanyar sadarwa Twitter, ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin harin, inda ta ce maharin da ya kai harin a birnin Strasbourg ɗaya daga cikin sojojin ƙungiyar IS ne, da ya kuma kai harin ne a matsayin amsa kiran da ƙungiyar ta yi na kaiwa ƙasashen da ke cikin ƙungiyar ƙawancen da ke yaƙi da IS hari. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata mace 'yar asalin ƙasar Rasha ta amsa laifi jiya Alhamis a Washington na zama jami'ar Kremlin da ta nemi ba da baki hada baki da ƙungiyar masu sayar da kuma tsananin goyon bayan 'yancin mallakar bindiga a Amurka, a yi wa jam'iyyar Republican kutse ta kuma riƙa turawa Moscow bayanai. An tuhumi Maria Butina a watan Yuli da laifin hada baki da ƙaryar cewa ita jami'ar Rasha ce da farko kuma ta musanta aikata wannan laifin. Sai dai Butina ta amsa gaban alƙalin Amurka Tanya Chuktan cewa tana yi wa gwamnatin Rasha aiki ne, a cikin yarjejeniyar da aka cimma da masu shigar da ƙara da ya sa ta sake baki ta amsa laifin. Butina, 'yar shekaru 30, ta amince za ta taimake su da ba da bayanai kan yadda Rasha ta yi katsalandan a harkokin siyasar Amurka.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, jami'an tsaro a jihar Niger sun samu nasarar kama wasu makamai da ake kyautata tsammanin ana shirin kai su yankin Zamfarane inda ake fama da matsalar 'yan bindiga. Daga jihar Niger ga rahoton wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari.
Jami'an tsaro a jihar Niger, Nigeria sun samu nasarar kama wasu bindigogi guda 44 tare da albarusai ko kuma harsasai masu tarin yawa. Rahotanni dai sun nuna cewa wata ƙaramar mota ce ƙirar Corolla da aka shakuta da buhunnan gyada. Gamayyar jami'an tsaro suka samu nasarar cafke ta a yankin ƙaramar hukumar Rijau mai fama da matsalar yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. kamar yadda shugaban karamar hukumar ta Rijau Honorable Bello Bako yayi karin bayani.
Kuma Allah da ikonsa ya saki ba mu sa'a inda yake mutane su yi hotocin makamai muna sa rai da yankin zamfara za a shiga da su. Amma bisa ga jajircewa da muke a garin hukumar Rijau tare da yan sanda da sojoji da yan banga, Allah ya ba mu sa'a mun kama wata starlet wadda aka yi lodin buhun gida. To idan ka gani kan zaka ce gida ne, to amma ana bude wayannan buhun gida sai muka cimma bindigogi sun gulbaro sabbi cikin lodin su wanda yake an fofasa wayannan buhun gida mun samu sun gulbaro guda 44 tattare da arsasan su wanda yake akwai kwalaye na cartridge guda dai wasu dai an fofasa su ne an dura ga buhu. To ba mu san ko kwalin nan wane yake cikin wannan buhun da aka tura cartridge din ba, amma akwai wasu kwalaye wanda ba buda ba za su kai kaman guda 5-6.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta yi maraba da wannan ci gaba da aka samu, kuma za ta ci gaba da baiwa jami'an tsaron haɗin kai domin ci gaba da yakar miyagun. Colonel MK mai kundi mai ritaya shine mai baiwa gwamnatin jihar Niger shawara akan sha'anin tsaro.
Sai yana cikin ɗaukan matakin wa'innan abubuwan sun hito da shan yawuri ne, makaman nan sai tuban yawuri ne zuwa San Francisco. To da muka samu labari to shi ne kaga sai aka yi wannan haɗin task force da soja da 'yan sanda da kuma vigilante.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin, amma kakakin 'yan sandan DSP Abubakar Dan Inna ya ce bindigogin da mutanen guda uku da ma motar suna hannun sojoji a barikin soja na Kwantagora, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula.
To sai ga kuma sai sojoji su ma suka shiga cikin abu, sai kasance aka kama ita wannan motar ya Corolla da su abun suspect, amma da suspect din da exit din komai sanan military abun nan Kwantagora.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To daga batun tsaro sai kuma batun zaben Najeriya mai zuwa, inda kwamitin da ke kula da harkokin kasashen waje a Majalisar Dokokin Amurka yayi wani zaman cin bahasi daga jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kuma na hukumar Amurka da ke ayyukan raya kasashen waje USAID kan zaben Najeriya na shekarar 2019 da ke tafe. Abokin aikin Mahmud Lalu ya halarci zaman wanda ya gudana a ginin Majalisar Dokokin Amurka.
Zaman sauraron bahasin wanda aka yi mai takin Nigeria at Crossroads, the upcoming election a Turance, wato Nigeria a wani lokaci mai sarkakiya yayin da tunkari zabe, ya gudana ne karkashin jagorancin dan majalisar wakilai Chris Smith mai wakiltar jihar New Jersey, wanda a cikin jawabin bude taron ya nuna muhimmancin shirya wannan zama wanda ya ta'allaka kan zaben na Nigeria.
Najeriya na da girman gaske, hasashe da aka ya nuna cewa yawan jama'ar kasar zai kai miliyan 400 nan da shekarar 2050, wanda hakan zai sa ta dara Amurka a matsayin ta uku da tafi yawan al'umma a duniya. Sannan rawar da kasar ke takawa ta fuskar siyasa da tattalin arziki a kasashen da ke kudu da Sahara abu ne da ba za a iya watsi da shi ba.
Sai dai dan majalisar ya nuna damuwarsa kan yadda kasar ke fuskantar matsalolin tsaro da suka hada da rikice-rikice da ke da nasaba da addini da kabilanci. Chris Smith ya kuma ambato rikice-rikicen da suka hada da na Boko Haram da na makiyaya da manoma da na 'yan Shi'a da kuma rikicin 'yan awarin Biafra a matsayin wasu al'amuran tsaro ne ce gwamnati ta gaza daukan matakan magance su. Waɗannan batutuwa suka sa kwamitin ya gayyato Ambassador Thibaut P. Nagy na ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kuma Ramsey Day na hukumar Amurka da ke ayyukan raya kasashen waje ta USAID domin su ba da bahasi kan matakan da Amurkan ke dauka domin ganin an yi zaben Najeriya cikin lumana.
The US government has developed a strategy with three main objectives. One.
Amurka ta samar da wasu dabaru domin cimma wasu manufofi guda uku da za su taimaka. Da farko, Amurka na son ta ga an yi zabe sahihi tare da magance duk wata alama da ke nuna alamun tashin hankali da kuma tabbatar da cewa an dama da kungiyoyin fararen hula wajen sa ido kan harkar zabe. Da ba da damar amfani da kafofin sada zumunta da kuma damawa da matasan yale da Amurka ta horar domin sanin makamar aiki da kuma ba da dama ga masu sa ido akan zabe.
Support civic and political engagement including Nigerian election observers.
Ambassador Nagi ya kuma ce akwai alamu da ke nuna cewa mai yiwa a samu tashin hankali a wasu wurare amma ba a daukacin kasar ba. A nashi bangaren jami'in hukumar Amurka da ke ayyukan raya kasashen waje ta USAID Ramsey ya bayyana matakan da hukumar su ke dauka domin ganin Najeriya ta yi zaben cikin lumana.
Hukumar ta USAID ta himmatu wajen ganin an gudanar da zabe sahihi kuma cikin lumana a Najeriya. Mun san cewa nasarar Najeriya a daukacin fannin tattalin arzikinta da harkokin yau da kullum zai samu ne idan aka tabbatar da wanzuwar shugabanci na gari.
To kuma ƴan Najeriya ke cewa dangane da wannan yunkuri da Amurka ke yi na ganin an gudanar da zaben cikin lumana? Ga abin da wasu daga cikin su ke cewa ta wayar tarho a shirinmu na daren jiya da muka saka wannan batu a matsayin maudu'i, inda yayin da wasu ke bayyana lamarin a matsayin katsalandan, wasu kuwa ke nuna akasin hakan.
Mu da mutan kasashen nan na tura ta su katsalan cikin Afirka. Saboda yasa bai lafiya.
Ni wannan ban dauka katsalandan bane. Ai kusan mu Najeriya muna koyi da siyasa Amerika ne.
To wannan zaman jin bahasi da yawa kana ne. Kwanaki kadan bayan da ƴan takarar shugaban kasa a Najeriya suka saka hannu a wata rijiyar ta zaman lafiya. A kuma daidai lokacin da ake kan gudanar da yakin neman zabe a Najeriya. Mahmud Lalo, sashin Hausa na muryar Amurka. A birnin Washington da ke gundumar Columbia.
To a gaida Muhammad Lalo, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 12 da minti 16 na dare. Yanzu dai ga Hawwa Umar dauke da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu yi magana ne akan cutar kenda. Kenda cuta ce da ke kama hanyoyin numfashi wanda ƙwayoyin cuta ke haddasawa. Sa'annan kuma cuta ce da take iya kama duk wanda bai yi rigakafi ba ko kuma wanda bai taɓa yin rigakafin cutar ba. Amma dai cutar ta fi yawa a tsakanin yara, kuma a wasu lokutan ƙuraje sukan feso su mamaye jikin yaro. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Barkanmu da warhaka.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar bakon dauro ko kuma kenda?
To, bakon dauro ko kenda a wani wurin kuma sukan kira ta sharatuwa. Wannan yana daga cikin cututtukan da ƙwayoyin jinsin virus suke kawowa, wanda kuma tana yaduwa cikin al'umma musamman yara, kuma tana daga cikin cutar da ake yi wa rigakafi na yara.
To likita, ko menene mahaiki kawo wannan cuta ta kenda ko kuma bakon dauro?
To wasu ƙwayoyin cuta ne nau'in virus ake kiransu measles virus, su ne ke kawo wannan cuta. Yawanci ta kan zo ne da za ta fara da zazzabi, zazzabin nan yana iya zama mai tsanani sosai, ta fi kama yara musamman 'yan ƙasa da shekara 5. Bayan zazzabi sai mura, sai idanu su yi ja kafin kuraje su fara fitowa a mafi yawancin lokaci. Akan samu lokacin da kurajen na iya fitowa lokacin da zazzabin ya yi tsanani. Wani lokacin kuma a ranar da zazzabin ya dan sauka, a ran nan kurajen suka yi fito. Kurajen yawanci sukan fara fitowa ta kane ko ta bayan kunne ko ta goshi. Sannan kuma basa jan ruwa, mafi yawanci ba sa yin kaikai, amma akan samu lokacin da za su yi kaikai. Idan suka fito da ka sai su yi kasa, sai su shafi jiki da hannu da sauransu.
To likita, a bayaninka kana ta jaddada tafi barazanar kama yara 'yan ƙasa da shekara 5. To shin akwai manyan da suke yin wannan cutar?
Za a iya samun babba da yake da wannan cutar idan ya kasance bai yi ba yana yaro, ko kuma ba ya masa allurar rigakafi ba, ko kuma ya kasance yana da wani dalili da ya sa garkuwar jikin shi ta yi ƙasa, musamman mace mai juna biyu ko kuma yana kan wani magani ko kuma wata rashin lafiya da za ta iya sawa garkuwar jikin shi ta zama ta yi rauni, to waɗannan ma za su iya samun wannan cuta ta measles.
To likita, kenan akwai yiwuwar cewa idan mutum bai yi rigakafi ba in kuma garkuwar jikinsa ba ta da ƙarfi, akwai yiwuwar cewa ko bari ko bajima sai ya yi cutar bakon dauro?
Lalle akwai yiwuwar cewa zai iya, idan ya haɗu da mai ita zai iya ɗaukar cutar, zai yi ta kuma.
Banda kuraje da kai magana sukan fi so da kuma zazzabi, shin akwai wata alama da take nuna musamman ma a jikin yaran tun da su suka fi barazanar kamuwa da cutar?
Akwai murada ne bayani, sannan kuma bakinsu yakan yi ja, akan samu wasu dan fararen kamar dan kurji a saman dasashin su a cikin bakin. A wani lokacin saboda tsananin zazzabin suna iya samun jijjiga, wato convulsion, sukan iya samun matsala su kasa cin abinci saboda makogwaron shi ma yana iya yin ja ya zama yana da ciwo. Tana iya kawo gudawa, sannan kuma suna iya samun abin da ake cewa pneumonia, wato ya kasance ko ita kanta kwayar cutar ta shiga cikin huhu ta kawo matsala, ko kuma ta bude hanyar da wasu kwayoyin cututtukan za su iya taba huhun su kawo ciwon pneumonia.
Kamar tsawon wani lokaci cutar bakon dauro take yi kafin ta bayyana?
Wani lokaci mai dauke da kwayar cutar kafin kwana uku kafin kurajen nan su nuna kansu yana iya yada ta, tana tare da shi ba a sani ba. Sannan idan aka dauka mutum zai iya yin kwana kusan bakwai tare da kwayoyin cutar kafin zazzabin da alamun su nuna, mafi yawanci tsakanin kwana uku zuwa bakwai, amma akan iya samun wasu kasa da haka ko kuma zuwa kwana goma.
Kamar wasu irin illoli ce cutar ke haifarwa idan ba dauki mataki ba?
To kafin a fara yin allurar rigakafi sosai-sosai, a wannan lokaci aka fi ganin matsalolin da ke tattare da wannan cuta. Tana iya bata idanun yaro ya kasance ya samu matsala baya gani, tana iya taba kwakwalwa, abinda ake ce measles encephalitis, suna iya samun wannan matsala. Sannan tana iya kawo matsala su huhu da muka yi bayani. Sannan akwai wadda ake cewa black measles, wadda taken sa su zubar da jini ya kasance jini a cikin kurajen da fata da sauransu. Wannan tana da illa matuka, tana daga cikin wadda tafi kashe yaran da suke da wannan kyanda.
To kenan kyanda kan haifar da matsala ta dindindin kenan, ko kuma akwai yiwuwar cewa ko ta yi tsanani kwakwalwarsa ta tafi koya makance yakan zo ya rika gani daga baya, ko kuma ita matsalar da take haifarwa har da na dindindin?
Mafi yawanci idan ta haifar da irin matsaloli da suka shafi idanu, mafi yawanci yakan zama dindindin. Akwai yan kadan wanda ana iya daukar wasu matakai kuma insha Allah samu saukin wannan, amma mafi yawancin idan sun samu irin wannan matsalar gaskiya ta kan zama matsala ce ta dindindin.
Tunda wannan cutar dai akan yi rigakafin ta, kamar da wani lokaci ne ake rigakafin cutar bakon dauro?
Ya danganta. Misali dai a nan Najeriya yawanci daga wata tara, a cikin tsarin yadda muke allurar rigakafi, a wata tara ake ba yara allurar rigakafi. Amma akwai rahotanni da aka ga cewa yara sun samu kyanda suna kasa da wata taranan, musamman a lokacin da ake annobata. Amma dai a ka'idance abinda ake a dokance a kasanmu, karfi a yaron da ya yi wata tara ake ba shi allurar rigakafin measles.
Duk da manya ma suna da barazanar kamuwa da cutar, su kuma manya kamar waɗanda ba a ba su allurar ba suna yara, su ma za su iya karɓan allurar rigakafin cutar bakon dauro?
Gaskiya in ka tabbatar ba ka yi kyanda ba kuma ba a baka allurar ba, ka je a baka, saboda ba ka sani ba ko za ka haɗa ita.
To likita, yaya ma ya kamata a yi jinyar yaron da yake dauke da wannan cuta ta bakon dauro, tunda cuta ce wanda zai iya yada ta ga sauran yara har ma da manya, musamman ma idan ba su karbi allurar rigakafi ba?
Zai iya yada ta tari, ta atishawa, ko yana kuka, ko ya zubar da yawu da sauransu. Sannan in yi tarin nan da sauransu zai shiga cikin iska. Idan sauran yan uwan shi sun samu allurar rigakafi, to da sauki. Amma idan ya kasance ba su samu allurar rigakafi ba, to ya kamata a dan nisanta da shi, a je asibiti, asibiti za su dauki matakin da ya kamata. Amma mace mai juna biyu da wanda yake akan magungunan da suke iya rage karfin garkuwar jiki. To waɗannan su nesa da mai cutar kyanda.
To kamar yadda muka yi magana akan cutar yellow fever wanda Hausa suke alakanta ta da shawara, wanda cuta ce da take yawan kisa ko kuma kaso mai tsoka daga cikin waɗanda suka kamu da cutar suna rasa ransu. Yaya ita kuma wannan cuta ta bakon dauro ko kuma kyanda?
To kafin lokacin da aka fara kokarin yi wa yara da dama allurar rigakafin nan, kyanda tana daga cikin abubuwan da suke kashe yara sosai sosai. Tana daga cikin cutar da ke kawo tamowa a yara, saboda na ɗaya a lokacin da suke cikin wannan ciwon da wuya su ci abinci, sannan bayan ciwon nan sukan samu gudawa da sauran cututtuka daga wannan kyanda, abinda a turanci ake cewa post measles debility. Waɗannan yakan sa su samu matsaloli da yawa. Yana rage garkuwar jiki, yadda har irin cuta ta tarin TB da sauransu ta fi shiga yaran da ya samu kyanda akan yaran da bai same ta ba. Amma bayan an ɗan samu lokaci ana yin allurar rigakafin nan, za ka ga bincike ya tabbatar da cewa an samu sauƙin ta'azzarar cutar kyanda a yara.
To likita, idan muka dawo ga nan ƙasar mu Najeriya, ta yaya za mu kwatanta yawan yara ko da manyan da ma suke kamuwa da cutar bakon dauro?
A shekara ta 1996-7 an yi wani annoba a Kano lokacin da aka yi ta kyanda da sankarau da kwalara din. A wannan lokaci an ga matsala sosai yaran da suka samu kyandan nan. Bayan nan an dan samu wasu annoba daya can haka dai, kuma za a iya cewa an samu saukin annobar measles nan, wato kyanda. Har yanzu ana samu, sai dai bata kai tsananin ta waccan ba da aka samu a baya. Ana iya alakanta shi da cewar wala Allah yawan waɗanda ake wa allurar rigakafin sun karu, shi yasa yana daga cikin dalilan da yasa wala an dan samu nasara wurin rage ta'azzara da kaifin cutar da ake gani.
Yanzu kuma kai sai za mu je ga amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan yace, assalamu alaikum, ina so a tambaya min likita me ke kawo makero. Naga wasu mutane idan ya fito wa yaran su sukan caccaki wurin da allura, hakan yana da kyau? Kuma menene maganin sa a likitance? Daga Alhaji Mele Yusufari, jahar Yobe.
To makero ko da turanci akan kira shi ringworm, wasu kwayoyin cuta ne da suke kawo wannan matsala. Sannan babu kyau a caccaki wurin nan. Akwai magunguna kala-kala kuma masu sauki, sai dai akan ɗauki lokacin a yi amfani da shi kuma ana warkewa. Babban matsalar da ake samu shine idan mutum ya yi amfani da maganin nan aka samu sauki, bai gama mutuwa ba sai a tsaye da magani. To idan aka tsaye da magani bacin ba su gama mutuwa ba, zai dawo. Saboda 'yan kwayoyin cutar nan ido baya ganin su, kuma za su ci gaba da hayayyafa, kuma zai dawo. Saboda haka idan aka je asibiti akwai magunguna kala-kala da za a bayar, amma mafi a'ala shine mutum ya tabbatar yana amfani da maganin nan kuma na tsawon lokacin da aka deba masa.
Ta masha Allahu. Masu sauraron mu, duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Da fatan an ji kuma an amfana, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bayar. A madadin shi likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri,
Dr. Lawan Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To madalla a gaida Hawwa Umar. Kafin mu kai kauka, kafin mu sallama ga alheri ta dama mana da labarai, amma wannan karan a takaice.
Fiye da mutane 60 ne suka sauke karatu a Juba cikin wannan mako, inda suka sami takardar shaidar kammala makarantar aikin unguwar Zoma da kuma aikin jinya, da burin rage yawan mace-macen mata ta dalilin da ya shafi ɗaukar ciki da kuma haihuwa. Akwai maza 8 a cikin mutanen 66 da suka sauke karatu a makarantar koyon aikin jinyar da ke Kajo Keji, wani abin da ba sabon ba, kasancewa a Sudan ta Kudu mata ne kadai suke aikin unguwar Zoma. Samuel Ladu Morris, dan shekaru 26, ya ce ya ɗauki wannan shawarar ne sabili da ba zai iya ci gaba da naɗa hannu yana ganin mata suna mutuwa a wajen haihuwa ba. Jiya Alhamis, Majalisar Dattijan Amurka ta ɗauki wani matakin tsautawa na tarihi kan ƙasar Saudiya da ɗaɗa abokiyar ƙawancen Amurka, ta wajen amincewa da ƙudurin da zai kawo ƙarshen goyon bayan da Amurka ke ba masarautar a fannin aikin soji. Bayan shafe sa'o'i ana tafka zazzafar muhawara, majalisar da jam'iyyar Republican ke jagoranta ta kada kuri'a, inda 'yan majalisa 56 suka goyi baya, 41 kuma suka nuna rashin amincewa da daftarin na farko.
To madalla masu sauraro, a nan makakashin shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu samu kika muku sabbin rahotanni, ciki har da rahoto na musamman kan matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da ke ci gaba da ta'azzara tsakanin matasa. Yanzu a madadin Alheri Gidas Abdu wata ya gabatar da shirin, da kuma Chibahiro Diodo ne wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu ne Darth Smith. Ni Sarfi Hashin Gumen lake cewa sai mun sake haduwa an anjima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.